wace sanarwar shafin yanar gizo a cisayin China na lokaci mai tsawon. Martani ne ga dokoki goma akan walwalan zirga-zirgan jiragen ruwa wanda suke baiwa jiragen sojan Amurka damar ratsawa a tekun mai girman kilomita 3,500,000 a bara da ma watan da ya gabata, inji masu sharhi.
Kafin babin sake damar da wasu ƙarin labaran, za mu liƙa jamhuriyar Nijar, inda wa'adin karɓar ƙorafe-ƙorafe akan zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ke cika. Kwamitin yakin zaben ɗan takarar jam'iyyar RDR Canji ya sanar da cewa yau ɗin ne Alhaji Mamman Usman zai shigar da nasa ƙorafe-ƙorafen don ganin ko ta soke sakamakon wasu gundumomi da yake zargin an aikata ba daidai ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sama da ƙuri'u 900 ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka maguɗi a zaben 21 ga watan Fabrairu, waɗanda kuma ɗan takarar zai gabatar da su a yau Litinin a gaban kotu a matsayin hujjoji. Sakataren jam'iyyar RDR Canji Dr. Sani Abdu, wanda ya karanta wa manema labarai bayanan da suka tattara daga wannan yanki zuwa wancan, ya fayyace irin ɓarnar da kwamitin yakin zaben Muhammad Usman ya ce an tafka.
Dans la région de Tawa, sur les 44 communes, 36 communes se sont particulièrement illustrées dans ces fraudes massives.
Tursasawa wakilansu da bindiga a runhunan zabe da cika akwatuna da ƙuri'un ƙarya tare da rubuta jabin rahoton ƙarshen zabe na daga cikin abubuwan da kwamitin ke zargin sun faru a ranar 21 ga watan na Fabrairu a wasu yankuna. Saboda haka ya ce Muhammad Usman da abokan tafiyarsa na Kafin 21 da ACC da FRC ba za su yarda a kwace musu galabar da suka samu a zaben nan ba. A yau ne wa'adin shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa ke cika, a cewar daraktan yakin neman zaben ɗan takarar RDR Canji Honorable Falki Basharu, sun kammala haɗa komai don gabatar da kokensu a kan buƙatar kotun ta soke sakamakon yankunan da irin waɗannan abubuwa na asha suka wakana.
Ko ina aka yi kurakurai, muna da shaida. Yawan ƙuri'a wanda ya zamanto an ka sata, wanda ya zamanto an ka girme da su don a zuba wajen wato kandida na hanyar gwamnati. Ba mu yarda ba. Wannan cutar da aka yi a runhunan zaɓe iri-iri ya zamanto bisa gare shi ne za a ce muna ga wani shi ne zai zama shugaban ƙasar Nijar. Wannan ba za mu yarda ba, ba za mu amince ba.
To sai dai a tasu sanarwar jam'in ƙawancen coalition Bazoum 2021 masu goyon bayan ɗan takarar PNDS tarayya, wanda hukumar zaɓe ta bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben na 21 ga watan Fabrairu, sun jaddada goyon bayan su a gare shi. Suna masu cewa ba su da wata tantama a game da nasarar ta Bazoum Muhammad, saboda haka zuwa kotu ba zai ɗaga musu hankali ba. Yahuza Sadisu na daga cikin kakakin wannan ƙawance.
Ƙawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaban Muhammad Bazoum na jiran sakamakon ƙarshe da zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu tababa, babu kwankwanto, kotun tsarin mulki za ta tabbatar da Bazoum a matsayin shugaban ƙasa. Ƙawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaban Muhammad Bazoum na kira da babbar murya ga al'ummar ƙasa gaba ɗaya mu kasance tsintsiya maɗorin ki ɗaya.
Nan gaba a cikin watannin na Maris ne kotun tsarin mulkin ƙasa za ta bayar da sunan wanda zai gaji shugaba mai shirin barin gado Isu Muhammadu a tsakanin Bazoum Muhammad da Muhammad Usman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, a yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba dauke da ƙarin labarai.
Meghan uwar gidan Prince Harry ta zargi iyalan masarautar Birtaniya da nuna damuwa akan irin baki da fatar ɗansu zai yi, lamarin da ya kusan sa ta kashe kanta a wata hirar fayyace komai a gidan talbijin wanda ka iya girgiza masarautar. Meghan mai shekaru 39, wanda mahaifiyarta baƙar fata ce kana mahaifinta farin fata, ta ce ta jahilci al'amarin kafin aka aurar da ita a masarautar a shekarar 2018, amma kuma ta ƙare tana tunanin kashe kanta da kuma yin illa ma kanta bayan da ta nemi taimako kuma bata samu ba. Meghan ta faɗa cewa ɗanta Archie mai shekara guda a yanzu an ke bashi lakabin Yarima saboda damuwa da ake nunawa a masarautar game da irin duhu da fatarsa zai yi idan ta haife shi. Sai dai Meghan ta ki bayyana wanda ya nuna damuwar kamar yadda Harry ya yi, wanda ya ce iyalansa sun katse musu taimakon kuɗi. Kana mahaifinsa Prince Charles ya bashe shi, wani lokaci ma yake ɗaukar wayarsa. Fadar ta Buckingham bata bayar da wani martani nan da nan akan hirar, wanda aka watsa ta da sanyin safiyar yau Litinin a Birtaniya. A ƙarshe yau Litinin, 'yan sandan Italiya sun kama wani ɗan asalin Algeria a birnin Bali da ke kudancin ƙasar, wanda ake masa zaton yana cikin ƙungiyar IS. Kano ya ba da taimako ga halin shekarar 2015 da aka kai wa Paris da ya kashe mutum 130. 'Yan sanda sun gano ɗan Algeria mai shekaru 36 da cewa shi ne Asmani Tumani, kuma an fi sanin shi da Tommy Maharaz.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan da Babban Bankin Najeriya ya bada sanarwar bullo da sabon tsarin bada tukunci na naira 4 akan kowace dala guda ta Amurka da aka aika Najeriya ta banki domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Hakan ya jawo martani daga masu hada-hadar kuɗaɗen waje. Kuma wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai, 'yan Najeriya musamman ma dai masu mu'amala da kuɗin dala ta a ƙasar Amurka na ci gaba da mai da martani game da wannan mataki da Babban Bankin Najeriya ta ce za ta fara ɗauka tun daga yau, inda ta ce za ta dinga ba da tukuicin naira 4 akan kowace dala ɗaya na Amurka da aka aiko da ita daga ƙasashen ƙetare. Matakin wanda Babban Bankin Najeriya ta ce na wata biyu ne, wato kwanaki 60, zai zama tamkar gwaji ga ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na taimakawa masu turo da kuɗi ta ƙasashen waje bin hanyoyin da suka dace maimakon na saƙo na hannu da hannu. Sabon tsarin na Babban Bankin Najeriya zai shafi masu turo da kuɗaɗe ne ta kamfanonin ƙasa da ƙasa da ke hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare da aka fi sani da IMO. Irin wannan kamfanoni dai sun haɗa da MoneyGram da kuma Western Union. Alhaji Aminu Gwadabe shi ne shugaban ƙungiyar masu canji a Najeriya, kuma na tambaye shi ya suka ji da wannan mataki na Babban Bankin Najeriya. Sai ce
da daidai wannan tsare-tsaren da ta bankin tsakiya take yi game da karkashin Governor Central Bank Mr. Godwin Emefiele, ni a halin gaskiya ina ganin kokarin jajircewan shi da yake yi na game da tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake kira ma sabon bakin mai na Najeriya da ya tabbatar da ya shigo da su. Idan ban manta ba, cikin wata biyu ya kawo tsare-tsaren da yake za a tabbatar da waɗannan kuɗaɗen suna shigowa saboda amfanin soraka. Ina ganin ƙoƙarin shi, kuma ina mai kira da ya ci gaba da duba duk hanyoyin da za a hanyoyin samun kuɗin mu. Na ɗaya kaga sai da gubataccen mai ne, sai da kayayyakin gona ne da kamannin su, da kuma masu kawo kuɗi waɗanda ake ce ma portfolio investors da kuma direct investors, kansu sun kada sai ga wannan kuɗin da 'yan Najeriya da suke waje suke turowa ma bai kai su. Kaga ba abun da za a yi wasa ba ne, kuma ina ganin shi yasa shi gona ya ga cewa lalle ya dace.
A wata sanarwa dai da Babban Bankin Najeriya ta fitar, ta bayyana cewa akalla da Amurka miliyan 30 ne ake aiko da su daga kasashen ƙetare a kowane mako, wanda 'yan uwa da abokan arzika ke aiko wa 'yan uwansu da ke zaune a Najeriya. A cewar Babban Gwamnan Bankin Najeriya Godwin Emefiele, matakin ya biyo bayan irinsa ne da wasu kasashen duniya suke ɗauka, musamman ƙasar Pakistan da Bangladesh, wanda ke da ɗimbin 'yan ƙasarsu da ke aiki a ƙasashen ƙetare, kuma suke samun irin wannan tukwaici a duk lokacin da suka aiki da kuɗaɗe zuwa cikin gida. Kuɗaɗen da 'yan Najeriya ke aikowa 'yan uwansu dai za a iya cewa yanzu yana kankankan da kuɗaɗen da Najeriya ke samu ta kuɗaɗen shiga na man fetur. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gai da Babangida Jibrin. Duk ranar 8 ga watan Maris rana ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya domin duba nasarori ko kuma ƙalubalen da matan ke fuskanta. Daga Maiduguri, wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya haɗo mana rahoto kan wannan babbar rana.
A ranar 8 ga watan Maris din kowace shekara, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar mata na duniya, wanda akan duba irin nasarorin da mata suka samu ko kuma akasin haka da ma irin matsalolin da mata ke fuskanta. Taken wannan rana dai na yau shine shugabancin mata cikin wannan yanayi na annoban corona, wanda kuma ta kasance babban annoba da ta addabi duniya baki daya. Sai dai a iya cewa wannan ba shine babban matsalan da ke addaba matan da ke shiya arewa maso gabacin Najeriya ba, musamman ma jihar Borno da ke da dubban yan gudun hijira, yayin da wasu ke samun mafaka a gidajen yan uwa, wasu kuma na ci gaba da kasancewa a sansanin yan gudun hijiran. Na zai ziyarci ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri don jin irin halin da mata ke ciki. Na kuma so marzanta da wata da tace sunanta Maryam Bukar, kuma ta fito ne daga garin Bama, wanda zaka take da shekara 6 a wannan sansani ba tare da miji ba, kuma tana tare da ƴanta guda 6 da tare da ita, wanda ce duk tsawon wannan shekaru ba san inda mijinta yake ba, kuma an bada nauyin waɗannan yara.
Alhamdulillah do bi akwa ba ruwa zuwa
illa yau na kuma san ta da wasu matan da samu suna dinkin hula, kamar yadda hira ta kasance da su.
Kina ga kina dinkin hula ko ya binci daga na cika zo da gona gari ko zo
kondiga
do kondiga ko
eh
gudun hijira ne kawo ku nan
eh
shekara nawa yanzu kina nan
biyar
shekara biyar eh yanzu wannan hulan an kin niga mai zaki da shi
zamu
eh za ku sai ku zaya binci
eh
kina da yara gaban yara
akwai
wa daga na cika zo
kumshi
gaskiya zo kuna naga kina dinkin hula nan tun yashi cika zo mai dubai ka zo na wannan sassan gudun hijira
shekara
biyar to sunan kuna kawar mela to wannan hulan kika dinka mai zaki da shi sayarwa kike yi kuma ku ci abinci da shi kina tare da yaran kina da mai gidanki
sai dai wannan rana na zuwa ne a dai lokacin da mata da kananan yara ke ci gaba da fada cikin wani mawuyacin rayuwa musamman ma na rasa muhallin su hakan yasa an tambaye kwamishinan harkokin mata na jihar Borno Hajji Azuwe Ragambo ko me gwamnatin take yi game da irin waɗannan mata.
To alhamdulillah mu dai a fannin mu na mata ana koya musu sana'a a ƙauye din da birni domin su samu su kula da iyalansu. Makaranta kuma a yadda kuka sani makarantar mu ba biyan kuɗi ake ba, domin mun kula wasu su ma suna hana yaran su zuwa makaranta domin ba su da naira 20 da naira 30 da za su yi a guzurin tara. To da mai gida ya zaka ce to a je a nemo irin waɗannan mata wanda in an tallafa musu yaran su za su amfana su samu suna zuwa makaranta.
Ana maganan batun matsalolin da yake fuskanta ma wannan jiha ya shafi karancin ilimi. Me kuke wajen ganin cewa mata sun samu ilimi na zamani da na addini?
To in ka lura yanzu yawancin makarantun mu ko na Sangaya ana hadawa da bu. Akwai wata makaranta ta Sayyida Hafsat kwanan baya mun je mun gani tana da dalibai mata 1470. Yawancin kuma yaran da ke makarantan waɗanda suka rasa iyayensu musamman ƴan gudun hijira a cikin su wasu har sun tafi university.
Hajji Azuwe Ragambo kenan kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, kamar kullun za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba.
Ya masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare shirin na nazartar halin da makarantu suke ciki a Najeriya tun bayan da mahukunta suka ba da umarnin komawa makarantu. A baya dai kun ji halin da mafi akasarin makarantun suke ciki na rashin samar da wadatattun kayan kariya ga ɗalibai da malamai a makarantun don guje ma kamuwa da annobar coronavirus.
Wannan makaranta mun kirkiro club na COVID-19 da abin nan mun kai shi ne mun ka kirkiro committee mun ka ba ta chairman health master dinmu shi a chairman sannan mun ka bada mutum goma wanda za su rinka kula da wannan matsala duk abin da ya taso mu a shirye muke kuma makaranta shirye take ta ga cewa ta ɗauki ta mataki cikin gaggawa yadda za a kai kuma alhamdulillahi waɗannan matakai da Allah ya sa muka ɗauka insha Allah babu wani matsala da ya faru game da COVID-19 insha Allah. Gwamnatin tarayya ta sama doka nucewa a waɗannan ka'idoji ko kuma dokoki da an kasa na face mask na wanke hannu na distancing cewa wanda duk bai bi shi ba za a hukunta shi a ci shi tara ko kuma a kai shi gidan yari. To ina kira ga jama'a don Allah mu ba gwamnati jiha da na tarayya.